والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna a 10 ga watan Zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 27 a cikin wannan littafi na Almi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Saleh Ibn Abdullah Al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister sai abokal tafawa ballewa dake nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi Allah madaukakin sarki ya gafarta ma sai abokal tafawa ballewa Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Allah ya saka makuncinsa Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi a darasin mu na baya mun tsaya karshen hadisi na 44 hadisin Abu Bakra Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi inda yake cewa naji wata kalma da ta amfanar da ni daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka zo za a yi yakin Jamal wanda mun ji cewa wannan wato rashin fahimta ne ya faru daga bangarori guda biyu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bangaren Nana Aisha radiyallahu anha da kuma bangaren Sayyidina Ali abin da ya kamata mu ƙara dauka a wannan hadisin shine ka'ida na malamai abinda suke cewa wajen bayani akan abin da ya shafi rigima dake iya faruwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na an samu rashin fahimta tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren shine kufu amma shajara bainahu abinda tarbiyyar malamai take gare mu dangane da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama shine yin shiru akan abin da ya wakana a tsakanin su na rashin fahimta da suka samu a tsakanin su da kuma rashin jituwa da ake iya samu nan da can dan ka'ida ce ta rayuwa zo mu zauna zo mu saba duk yadda kai ga fahimtar juna to watan wata rana kuma za a samu sabani so duk inda aka ce ga wani abu nan ya faru tsakanin wannan gidan cikin sahabbai da wannan gidan cikin sahabbai ko wannan bangaren cikin sahabbai da wannan bangaren cikin sahabbai in ba lalura ce ta tarihi ta bukaci a karantawa ba ba a yawan maimaita mu mutane shi domin abin da aka karantar da mu shine dukkan su mu roka musu yaldan Allah da gafaran Allah wannan shine abin da aka koyar da mu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan yana daga cikin tarbiyyar da musulunci yayi mana shine mu dinga yin addu'a masahabbai ƴan Makka a cikin su da ƴan Madina mu dinga yi musu addu'a muna roka musu gafaran Allah muna cewa Allah ka gafarta mu ƴan uwan mu da suka rigaye mu da imani idan an ce waɗanda suka rigaye mu da imani kuma a karan farko waɗanda suka fara shiga cikin masu imani sune sahabbai din da aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani to masu amsa wannan suna a karan farko sune sahabbai. Duk wani wanda zai amsa sunan ya ayyuhal ladina amanu, to zai amsa wannan sunan ne bayan ayan ta sauka da jimawa. Amma su sune za su amsa wannan sunan a lokacin da ake saukar da ayoyin, lokacin da Allah ke cewa ya ku masu imani, to sune da su ake yi. Sune ake cewa ya ku masu imani kuma su amsa a karan farko su ce na'am. Amma duk wani wanda ba su ba, in zai amsa sunan masu imani to zai amsa ne a bayan su. Sune suke aikata abu. Allah ya saukar da aya ya ce ya ku masu imani kar ku saki. Sune ke tambayan kaza, Allah ya saukar da aya ya ce ya ku masu imani ga amsan ku nan. Sune Allah ke saukar da aya ya ce ya ku masu imani ku aikata kaza. Duk abinda kuma aka saukar aka ce ya ku masu imani ku aikata kaza, to duk duniya kowa ya sani cewa a wannan lokacin sune kadai Allah yake magana da su. Da su ake yi. Dan haka duk wani abin da ya wakana na rashin jituwa tsakanin sahabbai, to wannan darajar na cewa sun rigaye mu da imani, to wajibi ne mu girmama su, wajibi ne mu mutunta su, dole ne mu kiyaye harsunan mu daga ambaton aibubukan su ko sukan su ko nuna gazawar su ko nuna iyawan su a wajaje da yawa. Koda ku wani abu ya riga ya wakana tsakanin su, Allah ya riga ya musu alkawari cewa ya gafarta musu, ya yi musu rahama, kuma ya musu alkawarin cewa ya ba su aljanna. To wannan kadai ya ishe su daraja, wannan kadai ya ishe su matsayi, wannan kadai ya isa a ce dukkanin abin da ya wakana a tsakanin su mu ja bakin mu, mu shiru kar mu dinga yawan ambatan abin da ya wakana a tsakanin su, kar mu dinga wato yawan ta da cewa ai an samu rigima tsakanin sahabiwa ne da tsakanin sahabiwa ne. Dukkan su namu ne su, kuma dukkan su ababen kaunan mu ne, kuma dukkanin su masoyan mu ne. Rigima tsakanin sahabbai rigima ce ta uwa da uba. Mutum ya zo gida ya samu da babansa da mamansa ana fada, wa zai mara a cikin su, wa zai zaga a cikin su, ba sai dai kuma gefe ba yayi tagumi ya ce to Allah ka sulhunta tsakanin baba da mama, ba zai yi ya dauki bangare ɗaya ba a cikin su. To haka rigima take tsakanin sahabbai, rigiman uwa ce da uba. Duk inda aka ganta to kai komawa gefe ake a ce Allah ka sulhunta, Allah ka gyara. Saboda haka kar mu ji cewa ana cewa an samu rigima tsakanin sahabiwa ne da sahabiwa ne, mu koma muna yawan maganganu a kai, ko kuma muna yawan tuna cewa ai Allah ya tsine ma sahabiwa ne saboda yayi kaza, saboda yayi kaza, saboda yayi kaza. Domin tsine ma sahabi ƙaryata alƙur'ani ne. Dan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa shi Allah ta'ala ya yarda da su. To duk wanda ya ce Allah ya tsine musu albarka kuma ya ƙaryata Allah kenan. Bayan shi kuma Allah ya faɗa mana cewa Allah ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah. Saboda haka duk wanda ya zagi sahabbai ko kuma ya tsine musu albarka to ya ƙaryata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya nuna cewa yardan da Allah ya yi musu bai yi ba, shi yana da wani abin da zai iya yi a madadin yardan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya musu. Allah ya kiyaye. Za mu tashi kan hadisi na 45 insha Allah. Malam yace al-hadithul khamis wal 40 an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna rajulan ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallama faqala inna li jariyatan hiya khadimatuna wa saniyatuna wa ana atufu alayha wa ana akrahu an tahmil فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت. فقال صلى الله عليه وسلم قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم. أنكر بوانا حديث دقا واتو صحابي جابر بن عبد الله Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yake cewa anna rajulan wani mutum ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Faqala sai ya ce inna li jariyatan yace ya manzon Allah ina da wata kuyanga hiya khadimatuna wannan kuyangar wannan baiwattawa ita ce mai yi mana hidima wasaniyatuna sanai tace ke shayar da dabbobin mu ita ce ke kula da kiwon dabbobin mu ita ce ke yi mana duk wani aikace na gida amma wa ana atufu alaiha kuma ina kwanciya da ita domin Allah subhanahu wataala ya halatta mu mutun ya kwanta da matansa da kuma baiwarsa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wannan shine aw ma malakat aymanuhum kenan duk abinda damun su ta mallaka na kuyangi to yace ina da wannan kuyangar ita ce ke yi mana hidima ita ce ke kiwon dabbobin mu ni kuma ina kwanciya da ita amma wa ana akrahu an tahmila ni kuma ina kyamar kattai ciki bana so ta haihu fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace i'zil anha in shi'ta in kaga dama kai mata azlu malamai suna cewa azlu shine mutumin da zai kwanta da matarsa amma ya zama na maniyin nasa bai shiga jikinta ba sai zubda maniyin sa a kasa saboda karimi baya so ta haihu baya so ta dauki ciki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai mata azlu in kaga dama amma ka sani fa innahu sayatiha ma quddira laha duk abinda Allah ya kaddara mata zai same ta abinda Allah ya kaddara mata zai iso gare ta wannan yasa sahabbai suka ce mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna yin azlu amma Allah bai hana mu ba kenan inda haram ne ko kuma inda abu ne mara kyau da Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya haramta abinda sahabbai suke yi falabithar rajul jabir yace sai wannan mutumin ya dan dauki wani lokaci bayan wani lokaci sai gashi nan yazo sai yake cewa in faqala sai thumma atahu sai yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace innal jariyata qad habilat sai yace ya manzon Allah wancan kuyangar ta wafa ta yi ciki fa tana da ciki faqala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai qad akhbaltuka annahu sayatiha ma quddira laha ai dama na fada maka duk abinda Allah ya kaddara mata baka yi saka hana ba abin duk da Allah ya kaddara mata zai iso zuwa gare ta to almuhim a wannan hadisin zamu fahimci darusa masu yawa darasi na farko dai kamar yadda nayi bayani shine mutum idan yana da kuyanga baiwa a lokacin da ake da bayi to ya halatta ya kwanta da ita irin kwanciyar da yake da matarsa na biyu kuma shine wannan yana nuna mana halaccin azlu a musulunci tunda an yi a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai hana ba Allah bai hana ba hasali ma manzon Allah ya ce da shi in ka ga dama kai kenan an bashi zabi kenan bai zama haramun ba abu na uku shine wannan yana nuna mana illar kyamatar haihuwa akwai da yawa daga cikin mutane wanda mutum zai yi aure amma bai son haihuwa wata ma mace ce za ta yi aure amma ita ma ba ta son haihuwa saboda haka ita wai abin da take so shine Allah ya bata da guda daya da ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya saboda ita yar boko ce ita wannan ita ne abu in ka bincika kuma sai ka samu a gidansu ita ce ta tara so inda an tsaya haihuwa ta ɗaya ko ta biyu za a haifo ta ba za a haifo ta ba to galibi kuma ne mutane suke tsoro dangane da haihuwa talauci amma yanzu saboda yahudanci yayi mana yawa a zamanin mu yanzu wanda suka fi kowakin haihuwa ma su ne masu kuɗi saboda yahudanci ya shigo cikin mu sosai to talauci ma Allah ya ce kar ku ji tsoron haihuwa wajen saboda talauci kar ku ji tsoron haihuwa saboda talauci aje ya dauki juna biyu daga baya aje a zubar da shi saboda wai ana tsoron in ya zo yaya za a yi da shi babu wani wanda zai zo duniya ya ci arzikin wani duk wanda zai zo duniya yana zuwa ne da abincinsa wannan yasa yana iya faruwa ya zama a cikin gidanki ba abin da za a ci yau ba abin da za a ci gobe amma ana ce yau an haihuwa gida kafin yamma mai kawo madara ya kawo mai kawo riga ya kawo mai kawo kaza ta kawo saboda dama da kayan sa yazo dama ba naku za a dai ba a bashi ba zai zo da abun sa ne saboda haka ku lokacin da kuke ta fama garin da za a tuka tuwon masara ma babu ba wanda ya damu da ku ba wanda ya kawo muku saboda dama babu wannan a cikin naku arziki amma shi daga zuwan sa duniya saboda dama ya taho da kayan sa shikenan kuma sai a fara cika bakku saboda dama ya zo da abin sa babu wanda kuma zai ci arzikin wani zuwan wani duniya baya hana wani ya ci arzikin sa dan wani ya zo ba shi zai kara nauyi akan wani ba domin Allah ya faɗa mana cewa wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci ai da ku da su dumu muke azurta ku da ku iyayen da su ƴaƴan Allah ya ce dumu muke azurta ku dumu muke azurta ku abinda Allah ya kaddara kuma ba yadda aka iya wani lokacin ma kuma duk a gama tsara haihuwa a gama ba da tazaran haihuwa a gama kaza duk yadda kika ba da tazaran haihuwa iya yawan ƴaƴan da Allah ya rubuta miki zaki samu baki zaki tsallake su ba ba yadda zaki dole haka zaki haifo su idan Allah bai kaddari ki haifi da yawa ba koda baki tazaran haihuwa ba ba zaki haihu ba ba ku ga wayanda suka yi aure shekara 10-10 ba su haihu ba wanda in ana sayin da da miliyoyi za su saya amma ba su samu ba su tazaran haihuwa suka yi ba tazaran haihuwa suka yi ba Allah ne bai kaddara cewa za su yi me za su samu haihuwa ba Allah ne bai kaddara ba babu mamaki Allah ya kaddara miki haihuwan ƴaƴa 10 ke kina nan kina fatan haihuwan 3 baki sani ba mai yiwa kwanciyar hankalinki da nutsuwarki yana akan danki na 9 ne ko na 10 babu mamaki mai yiwa wayannan na 1 na 2 na 3 dukkanin su bikinan nuni to aka tsaye in aka tsaye da ke a zallan guda 3 nan aka hada ki da su kadai sai sa ana ki zama hankali kwanciyar hankali a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa ku yi aure ku hayayyafa saboda zan yi takama da yawan kuran tashin alkiyama illa iyaka abinda ake so shine tsayuwa akan ƴaƴan da aka haifa din to yawan mutane sai ka ji ana cewa wai a daina haihuwa barkatai a daina haihuwa rututu saboda wai ba a iya kula da su yawan haihuwa ba shike hana a kula da ƴaƴa ba a'a istiqaman iyaye shike sa ƴaƴa su samu tarbiyya tsayuwan iyaye suke sa ƴaƴa su samu tarbiyya akwai wadanda ƴaƴan su guda biyu ne amma dai ƴan sada su kan akwai wanda dan ta ɗaya ne amma dan shaye-shaye ne shi to ita wannan karancin haihuwa mai haifar mata saboda haka yawan haihuwa din an haifa da yawa ba shike hana ƴaƴa su samu tarbiyya ba rashin tsayuwa da yarshin istiqama akan tarbiyyan ƴaƴa wannan shike hana ƴaƴa samun tarbiyya shike hana ƴaƴa samun tarbiyya amma duk yawan ƴaƴa duk yawan su in akwai istiqama akan su da roƙon Allah za su samu tarbiyya kuma za su tashi tashi mai kyau kamar yadda kuma duk karancin su in ba tsayu akan su ba lalatacci za su zama za su lalace saboda haka wannan yahudanci ne da yake shigowa cikin waya ce wai ba a son yawan haihuwa kar a haifa da yawa ba a so wannan yahudanci ne abinda suke so shine yawan musulmai ne ba sa so a duniya yawan musulmai ne ba sa so amma idan an samu musulunci yanzu idan aka ce mutum namiji yana da mata guda 4 idan kowace a cikin su ta haifi ƴaƴa 5 ya samu ƴaƴa nawa ya samu ƴaƴa 20 waɗannan ƴaƴa 20 din in ya tsayu a kansu sun zama mutanen kirki wace irin gudumawa zai ba wa musulunci gudumawa mai kyau amma sai a sa mutane yahudanci a ce ka tsaya da mata guda 1 da ƴaƴa 2 tsarin yahudanci wai da fine boy da bomboy za ki ga bomboy ai sai ya hana ki bacci za ki gane bomboy ana so a samu yara guda 2 a gida da gentle saboda haka wannan wannan ba tsarin musulunci bane, wannan ba tsarin musulunci bane. Musulunci ya haramta a haifi yaya a sake su akan titi. Musulunci ya haramta ko da ɗaya ne kika haifa kika sake shi akan titi, Allah zai tambaye ki dan tashin alkiyama. Kuma musamman ma yanzu sai ya ce wai in mace ta haihu da yawa za ta yi yoyon fitsari, za ta yi rashin lafiya, za ta yi kaza, za ta yi kaza. Watakila yanzu an binciki dattawa a cikin kwana akwai masu yaya 10 kuma lafiyarsu lau har yanzu, mafiya yawa ma sun fi ƴan matan yanzu lafiya, sun bi su lafiya. Babu mamaki shi karan kanshi wanda yake magana mai karanta wannan turancin a gidansu shine na 13, sai da aka je da 12 kafin aka iso kanshi, sannan tukunne girma ya zo ya shake wuya ya zo yana jawabai banza da wufi. Da an tsaya a yaya 3 shi yaushe zai iso, yaushe za a haifo shi? Babu dana, babu. Saboda haka addinin musulunci yana son yawa yawa akan alheri. Saboda haka mu cire wannan tsarin yahudancin dake cikin zukatanmu. Ko a ce wai a yi plan ne saboda yanayin arzikinmu, saboda yanayin abin da muke da shi, kai kar ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya ciyar da su ba. Dama ba kake ciyar da su ba, Allah ke ciyar da su. Illa iyaka kawai abin da Allah yake shi ne ya kawo arzikinsu ta hanyanka. Duk abin da mai gida ya cire ya ba ma iyalansa na abinci, dama nasu ne Allah ya bashi ta hannunsa. Wannan ya sa mafiya yawa idan an samu gida inda uba baya ɗaukan nauyin iyalansa bayan yana da shi, Allah sai ya buɗe ma uwar wani ɓangare, sai ta samu ta wani ɓangare na daban. Saboda dama abincinsu Allah ya ƙaddare zai isa zuwa gare su ta hanyar uban, to shi da zuciyarsa take kashe ya ce ba zai bayar ba, to Allah sai ya kwace daga hannunsa sai ya kawo ta hanyar uwa. Arzikin kowa yana zuwa ne daga Allah. Inda yau zan ɗau 1,000 in ba ma wani, dama arzikin shi ne ya biyo ta hannuna. Kawai ni Allah ya yi amfani da ni ne don in cika ƙaddaren da Allah ya rubuta, kuma don in samu lada. Shi ne sai Allah ya amfani da ni, sai ya kawo 1,000 ta hannuna, sai in ɗauka in bashi. Wannan shi ne. Amma ba wani wanda yake cin arzikin wani, ba wani wanda yake cin kuɗin wani, ba wani wanda zai ci abincin wani. Na taɓa gamuwa da wani bawan Allah a kasuwa. Ya zo sayan kayan jarirai, sai na ga duk abin da zai saya sai ya sayo 2. Zai ce masa me ya faru? Ya ce tomatansa ne ta haifi 2. Ya yi tazaran haihuwa wancan shekaran ba ta haihu ba, wannan shekaran kuma da ta zo sai ta haifa 2. Saboda haka wancan 1 da bai so haifa ba bara, Allah sai ya ce to jira banan dan uwanka zai ta huku ta wutari. Abin dai da baya son shi ne haihuwa. Yanzu gobe in an ce mai tazaran haihuwa zai ɗauki wannan shawarar, ai ba zai ɗauka ba. Idan ɗawainiya ce yake tsoro, ba ya fi sauƙi ba haifi ɗaiɗaiɗaiɗai a yi kowanne ɗawainiyarsa da ba a kan a tara 2 lokaci ɗaya? Ai kowa yana zuwa ne da arzikinsa, kowa yana zuwa ne da abin da Allah ya ƙaddara mishi. Iya yawan ƴaƴan da Allah ya ƙaddara za su zo duniya ta sanadiyar ki bayan da kika iya da su, bayan da kika iya. Duk dabaranki da wayanki baki isa ki hana Allah ya cika abin da ya ƙaddara ba. Duk wayanki da dabaranki baki isa ba. Idan kuma talauci ne Allah ya manna muku shi, to ko da ke kaɗai kike rayuwa ba miji ba ƴaƴa, haka za ku rayu da talauci. Haka za ku rayu da talauci. Babu gidajen da ake mutum ɗaya ne, ɗaya ne, ɗaya biyu ne, amma ƴaƴan ma da iyayen da ƴaƴan abin da za a sa a baki da kira ake samu. Sai kuma a samu gidan da sun kai mutum 10, sun kai mutum 20, da amma ba a taɓa rasa abin da za a ci ba. Kuma wasu ma ba wai kuɗi suke da shi ba, a rufin asirin Ubangiji ne kawai, Allah ya rufa musu asiri. Daka abin da ake roƙon Allah ake addu'a shi ne, Allah in ka tashi ba mu ƴaƴa ka ba mu masu albarka, sannan ka rufa mana asiri. Wannan shi ne abin da ake roƙon Allah. Amma ba wai a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka bani ƴaƴa ko kuma a yi kokarin takaita a ce a takaita haihuwa saboda kar a haifo ƴaƴa masu yawa ba a'a musamman ma yanzu a wannan zamanin da muke na zamani na demokradiya ai inda gaske muke so mu taimaki musulunci to yawan mu shi zai amfani musulunci yanzu yawan mu shine zai amfani musulunci tsarin demokradiya ba yawa ake bi ba in an zo zaben shugaba me ake bi yawa yawa ake bi yau inda za a samu mutum magidanci mai mata biyu ko uku ƴaƴansa bakwai ko goma a cikin ƴaƴa goman nan mutum biyar sun kai su yi zaɓe can gidan biyar can gidan biyar a unguwa guda ɗaya an tada ƙuri'a 500 a unguwa guda ɗaya an tada ƙuri'a 500 sai mu wayi gari sai wanda muke so ya isa zuwa ga kujerar mulki kafin zai isa amma mun koma kaman kristoci an ce to kowa ya zauna da mata ɗaya da ƴaƴa biyu to anan kuma za mu samu matsala saboda haka musulunci yana son a yawaita iyalai a yawaita haihuwa a yawaita haihuwa sai dai a tsaya a kansu wajen ba su tarbiyya wannan shine a tsaya a kansu wajen ba su tarbiyya wannan shine abinda musulunci yake so wannan shine abinda musulunci yake so a tsayu a kansu a ciyar da su sannan kuma a ba su nagartacciyar tarbiyya amma batun wai a ce wai musulmai wai wai su takaita haihuwa a daina haihuwa wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane babu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya taba takaita ma kansa cewa ga ƴaƴa kaza da nake so na haifa ko ya bada tazaran haihuwa babu Allah ya kiyaye نعم الحديث السادس والأربعون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga wato Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yake cewa la'anallahu alwashimati walmustawshimat Allah ya la'anci mata masu alwashmu alwashmu shine zane a jikin fata abinda ake ce mata tu mace ko namiji ya kai jikinsa a masa wasu rubuce-rubuce a gangan jikinsa a masa wasu zane-zane a gangan jikinsa a ga mutum gaba ɗaya jikinsa ya fito wani iri saboda an masa wani zane-zane zanen ya koma wani kore ko wani jan kala ko wani abu makamancin haka to wannan tatu ɗin da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma masu yi wal mustaushimati da waɗanda suka kai kansu a musu da wacce sana'ar ta yin wannan tatu ɗin da kuma wacce ta kai kanta a yi mata Allah ya tsine musu albarka to malamai suka ce a nan alwashmu ya kunshi duk wani abin da mutum zai yi domin ya canza masa kalan fatansa daga asalin yadda Allah ya halicce shi duk abin da mutum zai yi don ya canza mai kalan fatanshi daga asalin yadda Allah ya halicce shi to a duk wanda ya haka Allah ya tsine mishi albarka da me yi da wanda ya kai kanshi a yi mishi da haka duk yadda Allah ya halicci mutum to ya halicce shi ne saboda hikima kuma ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba yadda za ka ga gyara a halittan Allah babu idan Allah ya yi kifara wannan hikima ce ta Allah idan Allah ya yi kibaka wannan hikima ce ta Allah ganin daman Allah ne fi ayyu suratin ma sha'a rakkabak a duk yadda Allah ya ga dama to anan yake tsara halittan ka wadda Allah ya ga dama ya yi shi dogo wadda Allah ya ga dama ya yi shi gajere wadda Allah ya ga dama ya yi shi kakkaura wadda Allah ya ga dama ya yi shi mai siriri wadda Allah subhanahu wataala ya so ya yi shi fari wadda ya so ya yi shi baki wannan duka ganin daman Allah ne ganin daman Ubangiji ne. Saboda haka duk yadda Allah ya halicce ki, to ki tsayar da kanki a wajen. Ki tsayar da kanki a wajen. Kuma menene dalilin canza halittar Allah don a burge mutane? Don a burge mutane. Da ana dauka cewa ƴan mata ne ke yin bleaching don su samu samarin aure. Amma yanzu matar aure ma tana bleaching, to matar aure tana bleaching me take nema? Me take nema? Dama ba don neman maza ake yi ba. To ba ta samu mijin ba. To saura kuma me? Shi mijin nata da bai san baka bace ta yi auro ta. Menene amfanin canza launin fata? Kuma koda wacce ba ta yi aure ba ne, ai, duk abin da Allah ya halitta a duniya sai da ya halicci mai son wannan abu. Akwai wadda shi yanzu in yana neman mata, in bai ga fara kamar jini zai fita a jikinta ba, to bai ga matar aure ba. Akwai wadda shi kuma sai ya ga baka tana kyalli, to lokacin ne zai ce Allahu ya yi halitta. Shi a nan ne ya kafa tabarakallahu ahsanul khaliqina. Shi a wajensa duk mace in ba baƙaƙirin ba kai kasuwa. Saboda haka ƙarshe ita Allah ya halicce ta baƙa, garin canza kalan fatanta sai ta koma wani roɗi-roɗi, ta yi kalan uniform ɗin sojoji, can fari nan baƙi, can fari nan baƙi. So ƙarshe za ta koma, ita ba ta koma faran da masu san farare suke so ba, sannan ta fita daga baƙan da masu san baƙaƙe suke so. Da haka sai ta zauna a kwantai. Kalan fata shi yake kawo mijin aure? Farare nawa ne a zaune a gidaje? Farare nawa ne suke gida wanda sun yi yawon kan titin, sun sa gyalen a kafada, sun cire shi, an mai da shi kugu, an cire shi, duk wani titin gari sun zagaye shi daga can zuwa can kaf, duk wani samfurin taunacin gan da tafiya ta yi, amma har yanzu ba wanda ya ce ji mana. Saboda Allah bai kawo ba, duk ta gama yawocanta. Wata mai ɓoye kanta saboda tana ganin ba ta da kyau, ba ta da kaza, ba ta da kaza. Allah kuma sai ya kaddara mata cewa ita ce ya kaddara mata mijin aure, sai ta samu miji ta yi aure. Saboda haka duk iyayen da Allah ya tsai da ke, to ki tsai da rayuwarki a haka. Duk wanda ya zo neman ki ya ga cewa baya son ki a kalan da kike, to ya haƙura. Allah zai kawo wani. Ya haƙura, Allah zai kawo wani. Amma garin neman yaldan wani kuma ki saba ma Allah, kuma ai an shiga masifa. An shiga masifa. In Allah ya so, sai ya so ki ku yi auren, kuma ƙarshe Allah ya hana zaman lafiya, a wargaza auren, ba shi kenan ba? Allah ya kiyaye. Saboda haka duk wadda ta maida wannan sana'ata, ko kuma wacce take zuwa ta kai kanta a yi mata shi, to Allah ya tsine musu albarka. Da haka mai saida man canza kalan fata, Allah ya tsine mishi albarka. Wacce ta je ta saya, Allah ya la'ance ta. Mai alluran canza fata, Allah ya tsine mishi albarka. Wacce ta kai kanta yi mata allura, Allah ya tsine mata albarka. Mai yi ma mutane zane a jiki, Allah ya tsine mai albarka. Wacce ta kai kanta a yi mata zane a jikinta, Allah ya tsine mata albarka. Wai kan menene ma'anin tsinuwa ne? In Allah ya ce ya tsine ma mutum albarka, malamai suka ce ma'anin al-la'anu shine al-ittiradu min rahmatillah. Duk wanda Allah ya ce na tsine ma wani albarka, bi ma'ana shine Allah ya yanke alaka tsakaninsa da rahamarsa. Allah ya kore shi daga rahamarsa. Kaka in kika fada cikin wayan da Allah ya tsine musu albarka, ma'ana shine da ke da rahamar Allah sai dai kiji an ba mu wasu. Sai dai kiji labari. Amma ke dai kan da rahamar Allah, duniya da lahira ba za ku haɗu ba. Ba za ku haɗu ba. Shi yasa manzo Allah ya hana mu yawan tsinuwa. Saboda in kin ce in ƙarya ne Allah ya tsine miki, to cewa ke in ƙarya ne Allah ya kore ki daga ramansa. In ce wannan yaron, kai wannan yaron akwai tsinan ne, ma'ana wannan yaron akwai korelle daga ramar Allah. Saboda haka duk wacce ta maida wannan sana'ata, da wacce take kai kanta a yi mata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu albarka. La'ana Allahu al-washima wal mustawshima. Allah madaukakin sarki ya tsine albarka ma wacce take kai kanta a yi mata zane a jikinta, da kuma wacce take da ɗabi'a ko sana'ar yi ma mutane zane a jikinsu. Sannan sai ya ce wal mutanammisatu, wal mutanen misati. Manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace sannan al mutanen misat waɗanda suke da ɗabi'a ta wancan mun ji cewa waɗanda suke zuwa su kai kansu a canza musu kalan fata ko kuma a canza musu wani launi na jikinsu ko wani abu makamancin haka, manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka. A wannan hadisin da mu ga Abdullahi dan Mas'udin Allah subhanahu wataala ya kare da a gare shi, bayan ya faɗi wannan hadisin zamu ji ƙarshe na cewa me zai sa ba zan tsine ma duwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tsine mishi albarka ba. Na farko dai wannan ya shiga cikin canza halittar Allah, kuma duk wacce ta canza halittar Allah to ta dauki ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da Iblis la'anatullahi alaihi yayi alƙawari cewa sai ya batar da mutane a gaban Allah subhanahu wataala. Yayi ma Allah wannan alƙawarin, yake cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Iblis Allah ya tsine mishi albarka a gaban Allah subhanahu wataala, yace yayi alƙawari cewa zai batar da bayin Allah, zai batar da mutane, zai ɗebi kaso masu yawa cikin ƴan wuta, zai tafi da mutane da yawa cikin wuta. Daga cikin hanyoyin da yace zai bi domin ya samu fasinjojin tafiya wuta, yace akwai wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, zan dinga umultan su duk halittan da kai musu to za su ga bata yi musu ba sai sun sake sabuwa. Duk halittan da Allah ya yi ma mutum sai ga cewa wannan halittar bata yi masa ba sai ya sake sabuwa, to wannan ya jefa kansa cikin waɗanda Iblis ya alƙawarin cewa sai ya tafi wuta da su. Taka daga sanda kika ga cewa akwai wani abu na halittar ki da bata yi miki ba sai kin je kin canza, to ki sani cewa kin dau hanya kin shiga pick up din shaydan zuwa wuta, kin zama fasinjan Iblis zuwa wutan jahannama. Duk wacce ko ta shiga cikin wannan pick up din to makomar ba kyau, makomar babu kyau. Koda kuwa a ce ta ji dadi a duniya to karshen kuma zai zama mata masifa, karshen kuma zai zama mata bala'i. Kuma ku duba ku ga yadda masu canza launin fata suke komawa, yanzu ba an shiga zafi ba, duk inda mai bleaching ta zauna to sai ta addabi waje, ita da mu kowa da wari. Saboda me? Saboda ta kita yadda da iya abinda Allah ya bata na halitta, ta kita aminci duk karfin turaren da ta sa, duk turaren da ta sa, duk karfinsa wannan warin sai ya danna wannan kanshin turaren. Saboda asalin launin fatan ba wadda Allah ya yi bane. Wane ne aka taba cewa kawai haka kawai fatansa yana wari? Ai sai ya yi wani abun da fatan shi zai wari. Kuma fatan nan da Allah ya yi mana ita, wannan fatan da Allah ya mana ita, akwai hikima a ciki, akwai hikima a ciki. Yanzu kin ɗauki tafin hannunki kika gani wannan fatan take bayan hannunki, in ita aka sa miki ita a tafin hannu ayyuka da yawa ba za su yi ba, ba za su yi ba. Yanzu wannan fatan tafin hannun kina iya rike tukunya mai zafi da ita, amma wannan fatan bayan hannun ita ce a tafin hannu ba zai a dauki mulfin tukunya da ita ba, ba zai yi ba. Fatan tafin kafanki in ta sama ce a ƙasa tafiya ba za ta yi ba, tafiya ba za ta yi ba. Yanzu ana iya siyo mashin mota shekara biyu uku sai an je an canza mata taya, ta ci taya. Amma wace ce kika taba ganin ta asibiti an je canza mata fatan kafa cewa saboda tsabaragin tafiya fatan kafan ta yayi faci an je gyara? To yanzu wannan bai ishe mu gane akwai hikimar Allah cikin duk halittun da ya mana ba? Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya isa mu gane akwai hikimar Allah cikin halittun da ta yi da Allah madaukakin sarki ya mana? Kuma dama babban abin da yake jefa mu cikin wannan masifan shine mun sauka daga turban musulunci. Wannan yasa yanzu bayan mata ma har maza ma akwai masu bulici. Saboda tsabaragin yahudanci wai mace ma ta tashi aure tana neman farin namiji. Yana neman kyakkyawan to namiji shi me zai da kyau? Me amfanin kyau a wajen namiji? Ai shi namiji gwagwarmaya shine kensa. Gwagwarmaya da iya fadi tashi shine ken namiji. Shine ken namiji. Shi namiji an san shi da zama a gida ne. Ai mace ita ka san ta da kyau. Aba man yu sha'u fil hilya wa huwa fil qisam ghayr mubin. Asali ado da kwalliya kayan mace ne. Shi namiji dan yawo a kasuwa ne. To dan yawo a kasuwa da aka san shi da nan da hannun riga da kafan wando. Ina shi na lokacin kwalliya? Ina shi na lokacin canza kalan fata? Da sunan cewa wai yana neman matan aure ko na abu makamanta haka. Maza kan dama sun jima da sauka daga turba. Duk wanda ya tashi aure yana neman faran mace. Wannan yasa duk matan suke ta kokari kowa sai ta koma fara. Ko mu yanzu ka kalle mu mafiya yawan mu a yadda muke a bisa halittar da Allah ya mana musamman mu da muke wannan yankin namu galibin mu in kaga mutum goma to takwas bakake ne duk mutum goma takwas baki ne. Duk mutum goma cin mu takwas baki ne to in ba gudun dangi ba yaushe baki zai ce dole sai fara ai sai gudun dangi yaushe baka za ta ce ita ma dole wai sai fari take so. Allah ya kiyaye. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma duk wanda yayi wannan aikin da wanda take kai kanta ai mata. Sannan yace bayan nan kuma yace wal mutanammisat. Wannan zamu ga cewa bai kawo annamisatu ba. Asali wannamisati ne wal mutanammisat. Manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tsine ma matan da take kai kanta aje ayi mata wato rinin gashi wacce za ta kai kanta a canza mata launin gashinta daga baki a maida shi ya koma wani brown ko wani kala saboda ya bada style. To da wacce ta je ta yi da wacce ta kai kanta don Allah ya tsine musu albarka. Allah ya kiyaye. Yace wal mutafallijati da masu tsaga ushiriya. Masu tsaga ushiriya su ma Allah ya tsine musu albarka. A kankare haƙuri domin a tsaga ushiriya saboda wai in ta yi murmushi ta yi dariya to a zanta ta fito da kyau. Ki gama tsaga ushiriya a nan. Su kuma can suna da masu tsaga fata ai. Dan haka lokacin da Abdullahi dan Mas'udin ya faɗi wannan maganar to sai wata mata ta ce a'a me yasa zaka ce Allah ya tsine ma wanda suka yi wannan aikin? Sai ce to mali la al'anu man la'anahu rasulullah. Me yasa ba zan tsine ma wanda annabi ya tsine mishi albarka ba? Wa huwa fi kitabillah. Bayan kuma wannan tsinuwan tana cikin littafin Allah. Da haka wannan matan ta ce kai ina na karanta alqur'ani kaf daga bakara har nasi ni ban ga inda Allah ya tsine masu wannan abun ba. Abdullahi dan Mas'udin yace mata kuma kin karanta qur'ani? Ta ce yace to in dai kin karanta qur'ani to a cikin qur'ani akwai ayan da ta tsine ma wadannan albarka. Yace to wace aya ce ce gashi nan Allah ya faɗa cewa in yad'una min dunihi illa inathan wa yad'una illa shaytanan marida? Yace la'anahullah. Allah ya tsine ma iblis. Da ya tsine ma iblis sai iblis yace la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Sai yace wallahi ba zai in sha tsinuwa ni kadai ba sai na ɗebo wanda zamu shiga cikin tsinuwan tare da su. Daga cikin su yace akwai wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Sai na sa sun canza halittar Allah. Kenan tun a lokacin iblis ya gane cewa daga cikin waɗanda za su yi tarayya da shi a tsinuwar Allah akwai masu canza halittar Allah. Da haka duk wacce ta canza halittar da Allah ya yi mata to ta shiga ta yi tarayya da iblis cikin tsinuwar Allah. Allah ya tsare mu. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.